Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 15 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Baba da kanin labarai.
To Maryam, Burtaniya ta sanar a yau Litinin wani sabon shirin tallafi na soja ga kasar Ukraine a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Burtaniya don tattaunawa da Prime Minister Rishi Sunak. Taron ƙarshen mako na shugabannin hukumomin kuɗi na kungiyar G7 ta masu ƙarfin tattalin arziki a duniya bai ware kasar China a matsayin barazana a cikin sanarwar da suka fitar a bayan taro ba, amma alamu ya nuna cewa kasar mai ƙarfin tattalin arziki na biyu a duniya za ta fuskanci cikas a taron kolin da za a yi a Hiroshima a wannan mako. A yayin da alamu ya bayyana cewa akwai yiwuwar zuwa zagaye na biyu bayan tattara ƙuri'un zagayen farko a zaben shugaban ƙasa a Turkiya, shugaba Recep Tayyip Erdogan ya nuna ƙwarin gwiwa a yau Litinin cewa zai yi nasara.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kungiyar 'yan tawayen UFPR a Niger sun ba da sanarwar ajiye makamai bayan da suka gana da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa a ƙarshen mako. Bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Taraba a Najeriya ta tabbatar da tashin wani abu da ake kyautata zato bom ne da aka sarrafa a gida a unguwar Daurawa da ke karamar hukumar Jalingo, har akalla mutane uku suka jakata. Sannan kuma za ku ji cewa yayin da ya rage 'yan kwanaki a rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya, 'yan ƙasar na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da yadda shugaba Muhammadu Buhari ya tafiyar da gwamnatinsa.
To ya bada tsaro indin tsaro ne domin da ya hau local government sama da 10 wani abu a karkashin Boko Haram a Maiduguri, amma duk ya dawo saura guda daya.
Buhari lokacin kano Ubangiji Allah ya bashi mulki ya yi alƙawura masu yawa cewa talaka zai gani a ƙasa. Lokacin na mu muna sayan buhun shinkafa naira 700, yau an waye sahiya kwangon shinkafa ya zama 1,700.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Burtaniya ta sanar a yau Litinin wani sabon shirin tallafin soja ga kasar Ukraine a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Burtaniya don tattaunawa da Prime Minister Rishi Sunak. Shirin tallafin ya hada da ɗaruruwan makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka masu kai hari daga nisa. Burtaniya ita ce kan gaba wurin faɗaɗa ƙarfinmu na soja a ƙasa da kuma ta sama, a cewar wani saƙon da Zelensky ya kafe a shafin Twitter. Wannan aikin haɗin gwiwar da zai ci gaba. Zan gana da abokina Rishi, za mu tattauna a kan muhimman batutuwa gaba da gaba da kuma tare da tawagoginmu. Za a gudanar da tattaunawa a yau Litinin ne a ofishin Prime Minister na Chequers. Wannan wani lokaci ne mai muhimmanci ga jajircewar Ukraine ga wannan mummunan yaƙi da take yi, in ji Sunak a wata sanarwa. Taron ƙarshen mako na shugabannin hukumomin kuɗi na ƙungiyar G7 ta masu ƙarfin tattalin arziki a duniya bai ware ƙasar China a matsayin barazana a cikin sanarwar da suka fitar a bayan taro ba, amma alamu na nuna cewa ƙasar mai ƙarfin tattalin arziki na biyu a duniya za ta iya fuskantar babban cikas a taron koli da za a yi a Hiroshima a wannan mako. Kokarin fafatawa da yadda China take samun ci gaba a duniya shaida ne a wurin taron shugabannin kuɗin na G7 wanda aka shafe kwanaki uku ana yi a Niigata na ƙasar Japan, inda suka gudanar da taronsu na farko a cikin shekaru 14 da suka gabata da nufin samun galaba akan ƙasashe masu tasowa. Taron da Brazil da Comoros da India da Indonesia da Singapore da kuma Korea ta Kudu suka gudanar ya maida hankali ne akan batutuwa na bashi da zuba jari a manyan gine-gine domin fafatawa da ayyukan gine-ginen da China ke yi da kuma gina hanyoyi, a cewar masu sharhi. abin da ke faruwa yanzu a kungiyar ta G7 sakamako ne na sauyi da aka samu a duniya bayan da Amurka ta rasa tasirinta na isa ko ina a duniya, inji Masamichi Adachi, wani masanin tattalin arziki a cibiyar USB Securities. Ya ce har yanzu babu wanda ya zayyana wani tsari da zai sauya akalar wannan shugabanci da China take yi.
To kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, shugabannin kungiyar 'yan tawayen UFPR sun ba da sanarwar ajiye makamai bayan da suka gana da shugaba Muhammad Bazoum a fadar sa ƙarshen mako. Rashin gamsuwa da yanayin tafiyar da al'amuran mulki ne dai ya sa wasu 'yan Nijar ɗaukar makamai a shekarar 2019 a ƙarƙashin ƙungiyar 'yan tawayen UFPR da ke da shalkwata a iyakar ƙasar da Libya. Sai dai a cewar 'yan tawayen lura da yadda aka fara ganin alamomin kamanta gaskiya ya sa suka amince su ajiye makamai. Wakilin muryar Amurka Salamu Munibarma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Nous avons réfléchi avec des camarades et avons décidé, vu le contexte, la situation générale du pays.
Shugaban kungiyar 'yan tawayen UFPR Mahamudu Sala kenan lokacin da yake bayani kan mafari da shi da wasu abokansa suka kafa kungiyar da sun margogoro mayar samar da mulki na gari a Nijar. Yana mai cewa tun daga wancan lokaci wasu suka kaddamar da ayyukan tuntubar bangarori domin shiga tsakani. Ya kara da cewa a tsawon shekaru akalla uku abubuwa da dama sun faru. Yau mun yanke shawarar mu dawo gida. Mun zo mu yi sulhu da gwamnati. Mun yi niyyar samar da zaman lafiya a Nijar. Kungiyar UFPR muna da guri da dama, amma kuma mun lura da sauyin da aka fara samu wajen tafiyar da lamuran ƙasa. Shugaban ƙasa ya yi mana tayin zaman lafiya, saboda haka mun yi nazari mun kuma tuntubi abokan tafiyarmu. Mun amince mu sasanta da ƙasa ba tare da tsoma bakin kowane ɗan ƙasar waje ba.
Nous avons demandé de venir ici pour faire la paix.
Kakakin waɗannan 'yan tawaye na kungiyar UFPR Abdulkadir Muhammadu Sangare ya ayyana cewa babu sharuɗan da suka gindayawa hukumomi kafin siyar da su ajiye makamai. A yadda suka fahimci muhimmancin zaman lafiya, suna masu yin nadamar bijirewa ƙasa a baya.
Babu yau wanda zai aikata wani abu wanda yake na ɗaukar makami ne ta bai yi ba da nasin. Alhamdulillah da Allah ya mido mu cikin gida lafiya. Kuma mun dawo ba tare da mun ɗora wasu ƙa'idodi ba ko wasu sharuɗa na cewa sai amuna haka ko amuna kaza. Ni yanzu kwata-kwata hankalina ya dawo.
Shugaban jam'iyyar Hamayya SDR Sabuwa Habibu Kane Kadaure ya yaba da wannan yunkuri na neman zaman lafiya, koda yake a ra'ayinsa hanyoyin da aka bi wajen kulla wannan yarjejeniya na buƙatar gyara.
In ana yin sulhu akwai matakai wanda ya kamata a ɗauka. Lokacin da suka ga juna ba su hito suka yi ma mutane wata sanarwa ba cewa ga abubuwan da suka tattauna kansu ga yanda za a yi a amshi makamai hannunsu kuma ga abubuwan da su suke da bukata don ya zamanto sun zauna lafiya, saboda ya abin da yasa suka ɗauki makaman suna da wasu bukatu ne. To yana da kyawu duk wani wanda ya ɗauki makamai in har za a yi wani sulhu tare da shi ya zamanto an sa hannu bisa kan wata yarjejeniya, abinda ake cewa akor. Saboda in babu akor babu yarjejeniya wadda take rubuce, ai an yi gabanza.
Daga wani yankin da ke kan iyakar Nijar da Libya wanda ta mayar da shi hadkwatarta, kungiyar 'yan tawayen ta Union de Force Patriotique pour la Refondation de la République UFPR a takaice a tsawon shekarun nan uku na baya ta sha yaɗa fayafan audio da video domin tunatar da hukumomin Nijar akan manufofin da ta sa gaba. Haka kuma kungiyar ta ɗauki alhakin harin da aka kaiwa wani ayarin dakarun Nijar a wajen jandarku a shekarar 2021, lamarin da ya sanadin mutuwar jandarma ɗaya tare da raunata wasu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yayin da alamu ya bayyana cewa akwai yiwuwar zuwa zagaye na biyu bayan tattara ƙuri'un zagayen farko a zaben shugaban ƙasa a Turkiyya, shugaba Recep Tayyip Erdogan ya nuna kwarin gwiwa a yau Litinin cewa zai yi nasara a yayin da babban abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu ya ce shi ma zai lashe zagaye na biyu. Erdogan, wanda ya kwashe shekaru 20 yana mulki kuma shugaban da ya fi daɗewa a kan ƙarƙashin mulkin ƙasar, ya taka rawar gani fiye da yadda ake zato a zaɓen, sai dai ya gaza samun kashi 50 cikin 100 da ake da buƙata. Bayan kirga sama da kashi 99.4 cikin 100 na akwatunan zaɓe, Erdogan yana kan gaba da kashi 49.4 cikin 100, yayin da abokin karawansa Kılıçdaroğlu yana da kashi 45 cikin 100, a cewar shugaban hukumar zaɓe yana faɗa wa manema labarai. Akwai akwatuna daga kasashen waje da ba a riga an kirga su ba. Idan batun zagaye na biyun ya tabbata, to za a gudanar da shi ne a ranar 28 ga watan Mayu. A ƙarshe, Premier ƙasar China Li Qiang ya shaidawa shugaban Eritrea Isaias Afwerki da yake ziyara a China a jiya Litinin cewa ya kamata ƙasashen biyu su zurfafa haɗin gwiwar samun cin moriyar juna tare da ci gaba da kyautata hulɗan aiki tare bisa manyan tsare-tsare a wani taro da suka gudanar a birnin Beijing. Akan batun tekun Maliya, Eritrea na iya kasancewa yanki mai muhimmanci ga China da saboda kusanci da Suez Canal da kuma Turai zuwa arewa da yankin Larabawan Gulf da tekun India zuwa kudu maso gabas, a yayin da China ta karfafa wato kasancewanta a yankin Kuriya Afirka.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba a Najeriya ta tabbatar da fashewar wani abu da ake kyautata zato bom ne da aka hada a gida a unguwar Daurawa da ke karamar hukumar Jalingo, babban birnin jihar ta Taraba, lamarin da ya yi sanadiyar jikkata akalla mutane uku. Wannan dai shine kusan karo na hudu da aka samu tashin bom a garin, abinda masana harkokin tsaro ke ganin ya kamata hukumomi su dauki matakan da suka dace. Wakilin muryar Amurka a Jalingo, Lado Salisu Garba, na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan bom irin hannu koko in ce abun fashewa da ya fashe a unguwar Daurawa da ke karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba, inda ya fashe a ƙarƙashin wani mashaya da ke wannan anguwa na Daurawa, lamarin da ya janyo jikkata wasu mata guda uku. Amma dai biyu kam nan take aka sallame su, ɗaya ko har yanzu tana asibiti tana karɓan jinya, kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba SP Usman Abdullahi ya shaida min cewar.
To ya lamarin yake ranka dai?
Da sauki ainihin bai barna ba sosai, wata ce ta ji ciwo da kafa.
Bayan ita kuma fa
dama su uku suka san samu rauni, ita ta fi jin rauni a kafa, amma guda biyu duka nan take haka musu jin haka sallame su.
Yanzu wani hali al'umman wannan yanki ke ciki?
Ana zaune zaman lafiya, jama'a kowa koma ana walwala, ana harkoki ba wanta hankali ko tsangwama.
Wasu sun ce wai jami'an 'yan sanda sun je sun shinge gurin sun hana kowa yin mu'amala da wannan yanki, me gaskiya al'amari?
Domin gudun kar akwai wani bomb da aka saki ajiyawa ne, kar mutane ba su sani ba tashi, don dama na daga cikin tsarin su ba ɗaya suke ajiya ba, biyu suke dewa in an ta da daya al'umma na son kallo ko zuwa taro a inda dan yake, to nan kuma ga dan ta tashi, to shine jama'a tsaro wanda suke da korewa musamman kan harkan bomb suka duka cinge gurin don su hana mutane shiga wannan yanki.
To daga lokacin da wannan abu ya auku zuwa yanzu ba dai wani wanda ya kara tashi ko kuma wanda ya dauki hakkin kawo ajiye abun?
Babu, ba mu samu labarin ga wanda ya dauki hakkin ajiye wannan ba, kuma ba wanda ya kara tashi zuwa yanzu.
Alƙaliman kididiga na nuni da cewa daga shekara ta 2022 zuwa 2023 wannan bom koko in ce abun fashewa dai ya tashi kusan sau hudu ko sau biyar a jihar Taraban, kuma dai duk yana yawan faruwa ne a mashaya. To ko me ke sa hakan ke faruwa, kuma ta yaya za a bi a magance wannan matsalar yawan tashin bama ba mai irin hannu koko in ce ababen fashewa a mashaya a jihar Taraban? Tambayar kenan da na yi wa Comrade Umar Usman wanda ke fashin baki akan al'amura na yau da kullum, musamman abin da ya jibanci yanayi na tsaro, wanda ya ce
na farko shine ya kamata gwamnati gwamnati ta tashi da su da jami'an tsaro kwarai da gaske su tsaurara bincike akan daga ma ina ne waɗannan abubuwan ake samu su. Shine na farko da gwamnati sai ta yi dakile shi kamun nan za a samu hanya da za a iya hana wannan abu. Amma matukar gwamnati bata dakile hanyoyi da ake shigar da waɗannan abubuwan ba koko inda ake ma yin wannan abubuwan. Tunda in ka dubi a yau bom da ya tashi na jihar Taraban nan bom ne wanda aka yi ta na haɗin gida ne, ba wai wanda aka kawo ta ko gurneti ne ko wani, wannan ba bom ne wanda na haɗin gida wanda akan iya yin ta da taki da wasu ababai dai masu fashewa. To lallai gwamnati sai ta tsaurara bincike akan daga ina ne ake haɗa waɗannan abubuwan har ma a samu nasarar da za a dakile shi wannan. Idan matukar gwamnati bata dakile inda ake haɗa wannan abubuwan ba, to gaskiya akwai kalubale kwarai da gaske a gaban al'umma da ita kanta gwamnati.
Irin ababan fashewa ko ko ince bom kirar hannu dai sun sha tashi a mashaya a jihar Taraban, kamar dai wanda ya faru a baya-bayan nan a yankin karamar hukumar Ardokola inda ya tashi a wata mashaya a kasuwan shanu na Ardokola dake jihar Taraban wanda ya sanadira kashe mutane hudu nan take, ya kojikata wasu da dama. Kwalam sai gashi kuwa ya sake tashi a wata mashayar dai har yanzu a yankin Daurawa take karamar hukumar Jalingo babbar fadar jihar Taraban, lamarin da ya jikkata mata uku, aka sallami biyu nan take, daya ko tana asibiti tana karban jinya. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba, yayin da ya rage sauran 'yan kwanaki a rantsar da sabon shugaban kasa a Najeriya, 'yan kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da yadda shugaba Muhammadu Buhari ya tafiyar da harkokin gwamnatinsa. Wakilin muryar Amurka a Ibadan, Hassan Umar Tambuwal, na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A yayin da ya rage 'yan kwanaki a rantsar da sababbin shugabanni a Najeriya, ciki har da shugaban kasar Najeriya, har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da mayar da martani game da yadda shugaba Buhari mai barin gado ya tafiyar da gwamnatinsa.
Sunana Gaga Muhammad. Abubuwan da yake ba za a manta da Buhari ba suna da yawa, ba ɗaya bane, ba biyu bane, kuma ba uku bane.
To ba mu kaɗan daga cikin abubuwan da ya yi.
To Buhari lokacin kamin Ubangiji Allah ya bashi mulki ya yi alƙawura masu yawa, cewar talaka zai gani a ƙasa. Lokacin na mu muna sayan buhun shinkafa naira 700,000, ana sayan kwangon shinkafa naira 300,000. Yau an waye sahiya kwangon shinkafa ya zama 700,000. Shinkafa aka yi ko baya, kaga talaka nan wahala ya shiga. Buhu yanzu ya kai 40,000 ba daya. Kaga nan ci gaba ta mai gina rijiya ce, nan talaka bai ga komai ba bayan wahala. Sannan Buhari ya yi alƙawarin tsaro. Yanzu Buhari ya zo an ce kai rubo da talaka zai shiga wahala, ce a'a zai rubo da ayi noma. To talakan da ya gudu ya bar gonarsa da inda aka fi shi garin su ban san iyaka ba. Makiyayi wanda yake bai san komai ba an sanya sa ba, shi na ji shi na gani, sanya shi ta ga karfin sa. An zo an dauke shi anu an kokura an basu haka nan. Sannan kuma idan an ka zo an ka dauki dan uwanka sai ka sai da sama da shi anu duk ga hannunka ka zo ka asu dan uwanka. To ina magana kiyo, ina magana noma, ba ba da tsaro ba. An yi alƙawarin hanyoyi, ban ga wata hanya guda wadda aka cewa an jara ba a din mulkin Buhari. Yan mutun kuma ya musu daga yanzu ta san mamakwa, shi shi na son higa kwanta gore higani.
A jihar Borno akwai kananan hukumomin da yan ta'adda suka karbi amma yanzu Buhari ya karbo su, ba ka ganin cewa na yayi kokari.
Billahi allazi la ilaha illa huwa, an gama da Boko Haram, bai san abin da Boko Haram.
Sunana Abdullahi mai turare Zango Ibadan. To Buhari Ubangiji Allah ya saka mai da alheri, yayi abubuwa na alheri masu yawan gaske. A cikin mukamai guda 100 ya bada 80 da wani abu yan arewa, saboda haka an jinjina mishi, kuma Allah Ubangiji ya hutar da shi lafiya in ya sauka.
To a gehen tsaro,
to ya bada tsaro inda tsaro ne, domin da ya hau local government sama da 10 wani abu a karkashin Boko Haram a Maiduguri, amma duk ya dawo saura guda daya. Saboda ka ai yayi kokari na laifi.
A gehen hanyoyi ba a Najeriya.
To hanyoyi a Najeriya kin hirijiya nike, domin bana yawo gurgudo iya inda nije ni kana iska in gyara. Domin yanzu haka in ka bi hanyar gada Lagos kwata kwata minti 30 ya kai ka. Sai dai sharrin gosilo.
Ne abala bala siya kai le. Mulki Buhari ba wai bai da cewa ba, amma abu da ya bata su ce amu kawai change according down ya dame ni. Da yaro da abinci da komai sai ne. Ba abu da ya yi mu. To da kowa yayi lafiya. Iso kai si lafiya. Amma abu da mutane sun gya masi. To da ya ga wani ya siga, e ba si kawai gasi ka siga gasi da baka komai da komai. Ko ya hawo yansu ko ya ce Buhari a ibere si kawai ya bunde popoluwan si Allah ya ba si mun ya yonda be yonda ba yana wajen su ke.
Idan aka yi magana wajen tsaro, wajen kiwon lafiya, wajen hanya, Buhari yayi kokari.
Yayi kokari saboda lokacin nan akwai surutu da yawa, amma Allah ya kese duka.
Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokarin mu.
Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Sanin kowa ne cewa yanzu haka makonni biyu ya rage wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado ya mika mulki ga wata sabuwar gwamnati a gargashin jagorancin zababben shugaban Najeriya Alhaji Asuwaju Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC. To ko wani irin rawa gwamnati mai barin gado ta taka wajen bunƙasa ilimi a Najeriya? Wannan shine batun da zamu tattauna tare da wasu shehunan malamai. Da fatan za a yi sauraro lafiya. Batun ilimi dai yana ɗaya daga cikin manufofin kowace gwamnati, musamman ma dai a ƙasashe masu tasowa irin Najeriya. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado ta bullo da wasu shirye-shirye na inganta ilimi, kamar da ta yi alƙawari tun kafin ta hau kan karagar mulki. Ko da yake dai ba dukkanin alƙawuran da ta ɗauka ne ta cika ba, akwai wasu matakai da gwamnati ta ɗauka na bunƙasa ilimi, ci kuwa har da dawo da koyar da tarihi da kuma amfani da harshen gida wajen koyar da yara a makarantu. Matakin da kuma Dr. Bashir Ɗankuzo, malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da Kemina ta Jihar Neja, ya yaba da matakin.
Abu na farko dai shi ministan ilimi, wato Malam Adamu Adamu, akwai gudunmuwar da ya ba ilimi wajen nan gaba in Allah ya so. Ana fatan za a ga wannan alkhairan da yawa. Kuma wanda zan cika zan ba da misalin su kaman guda uku. Na farko, dawo da karantar da tarihi a cikin manhajar karatu. Domin tarihi kan sa a kalli baya a gano abin da ake da shi a baya, a ga inda ake yanzu, a kuma hari nesa. Akwai mamaki da aka cire tarihi a wurin karantar da ɗalibai, to dawo da wannan ba karamin tasiri bane. Abu na biyu kuma da yayi ko ya samu a cikin zamanin sa, shine cire ilimin wato karantar da jima'i, ilimin jima'i a cikin makarantu. Da ya cire wannan, shi ma wannan ba karamin gudunmuwa bace ga harkar ilimi. Sannan abu na uku shine wannan tabbatar da karantarwa da harshen gida ko harshen uwa a wato wannan mataki na karatu. Idan ba a manta ba, UNESCO ta dade tana magana akan cewa enrollment, wato jan dalibai zuwa makarantu, akwai tarnaki da yawa wanda ana bukatan jawo dalibai yara da yawan gaske su shiga cikin harkan karantarwa. Amma wannan in ka ruba kasashe irin namu, za ka ga yaran da suke wajen makarantu da ake ce musu out of school suna da yawan gaske. To daga cikin babbar hanyar da za iya jawo yara da yawan gaske a cikin harkan karantarwa shine karantar da su da mother tongue, harshen uwa. Wannan abu yana da tarihi. Bayan tarihi a wannan kasar tamu, akwai tarihi a duniya baki daya. Idan baka manta ba, wato kasashen Larabawa da suka zo bayan zuwan Musulunci suka dauki kimiyya, suka yada kimiyya a duniya. Da can Girkawa suke rike da wato ainihin ilimin kimiyya da duk ilimukan da ka sani. Lokacin da aka zo aka samu daula ta Musulunci a lokacin wani khalifa da ake ce masa Ma'mun, babban abin da suka dauka na mataki na farko, an yi wani gida da ake ce mashi House of Wisdom, wato Baitul Hikma. Abin da suka dinga shi ne translation, fassara wato ainihin abubuwan da Girkawa suka yi da harshen Larabci. Wannan fassara shi ya kai ga su waɗanda suke Larabawa da kuma wanda suka musulunta, tunda harshen Larabci ya zama shine harshen, sai zama musu da sauki suke gane abubuwan da Girkawa suka gina akan kimiyya. Wannan yasa daga nan suka bunƙasa. Kuma da suka kamo, in mutum ya karanta tarihin kimiyya da fasaha, misali zaka ga an ce su abin da ya bambanta gudunmuwar musulmi a cikin tarihin kimiyya da fasaha, bunƙasan wato sciences, shine su duk abin da ya zo daga Greek suna kritikin ɗinsa, wato sukan tsaya su tuhume shi, su bincika, su tuhuma, daga nan sai su gina. Me ya sai ka haka? Domin sun fahimci harshen, sun gane abin da wato yake ciki. To amma mu an dade a kasashe irin namu, misali Najeriya da sauransu, abinda ake karanta kusan ana karanta ne a haddace kawai don a ci jarabawa a samu kwali. To wannan shi yasa ci gaba ya zo mana da wahala, fahimtar ilimi ya zama da wahala.
To sai dai kuma a yayin da ake yaba gwamnati don gane da bullo da wasu matakai, sai dai kuma har yanzu gwamnatin musamman ma dai fadar shugaba Muhammadu Buhari na tafiya hawainiya wajen rattaba hannu akan wasu kudirce-kudirce da majalisun dokokin Najeriya suka amince da suka hada da batun daidai ta sahun masu rike da takardar shaidan digiri da kuma na shaidar HND ko kuma babbar diploma na kwalejojin kimiyya da fasaha, wanda aka buƙaci a daidaita sahunsu musamman ma dai a tafiya ta tsarin mulki ko kuma ayyuka na ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Professor Idris Bugaje shine babban sakatare a hukumar kula da ilimin kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya, wanda ya ce akwai buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan wannan doka. sauka kafin ya sauka daga kan kargar mulki nan da makonni biyu.
To maganar HND da degree tsohon magana ce, kuma wannan alama ce na cewa kasar nan har yau bata ci gaba ba. Duk kasar da ta ci gaba ba, ba sa zuwa suna nuna wani bambanci tsakanin mai HND da mai degree. Da fa wasu kasashen ma sun ma fi son mai HND domin shi yana da kwarewa na ayyukan hannu. Mai degree kuma in ka bashi takarda ya rubutu to nan kuma shi zai iya kwarewarsa. To masana'antu ko a kasar nan sun ma fi son mai HND akan mai degree. To amma wajen aiki na public service shine aiki na gwamnati nan ake da matsala, domin masu degree sun kankana ko ina a tsari na aikin gwamnati, saboda haka suna taka burki ga ci gaba na masu HND. Ha ana cewa in ka kai wani level ko na 14 ne, grade level na 14 ba dama ka wuce da wasu ka'idoji wanda ba su dace ba. To yanzu dai ina National Assembly, wato majalisa ta tarayya ta kasa, tana nan tana fitar da sabon doka da za ta cire wannan bambanci tsakanin mai HND da mai degree. Muna fata kuma hukumomin gwamnati za su yi aiki da shi, domin dama masana'antu su ba sa manu ya bambanci. Hukumomin gwamnati ne ke nuna, kuma muna fata in dokar nan ta fito shugaban kasa zai sa mata hannu, kuma za a cire wannan bambanci. Kuma wannan bambanci dama tun fil azal bai dace ba, wannan alama ce ta rashin ci gaban Najeriya. Muna fatan an cire shi, Najeriya za su samu ci gaban da ya dace insha Allah.
To masu sauraro, karshen shirin namu na wannan mako kenan. A madadin bakin namu Dr. Bashir Ɗankuzo da kuma Professor Idris Bugaje da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin, Julie Lazar Gresham, naku baban Ishbrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Tan hakika ba da tangarda ba.
A gaida baban gida Jibrin. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayin ka ne Naziru Abubakar Sabo Guso. Kace hakika ne shaida ne na halin da ma'aikatan zamfara suke ciki na rashin biyan su albashi akan lokaci, musamman cikin dan lokacin nan, domin tun faduwar gwamna mai ci abin ya ƙara taɓarɓarewa. A don haka muke kira ga mai daraja gwamna Muhammad Bello Matawali ya gaggauta biyan sakokin su kafin ya sauka daga mulki, shi kuma sabon gwamna mai jiran gado ya ɗauki matakin ganin ya warware irin wannan matsala da ma'aikatan zamfara suke ciki. Sai kuma ra'ayin Muhammad Ahmed Usman Tangan Makeri mai cewa al'ummar ƙaramar hukumar Rijau tana neman taimakon gaggawa domin abin da ya same su a hare-haren da 'yan ta'adda suka kai Rijau, inda suka yi garkuwa da jama'a masu yawan gaske tare da yi wa mata da ƙananan yara fyaɗe. Allah ya shige mana gaba ya kawo ƙarshen ta'addanci da ke laƙumi rayukan al'umma a jihar Niger da kuma ƙasa baki ɗaya. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan. Yau sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu rika karantowa.
To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Tumarewa takaice, Burtaniya ta sanar a yau Litinin wani sabon shirin tallafin soja ga Ukraine a daidai lokacin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa Burtaniya don tattaunawa da Prime Minister Rishi Sunak. Shirin tallafin ya hada da ɗaruruwan makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka da ke aika wato hare-hare daga nesa. Taron ƙarshen mako na shugabannin hukumomin kuɗi na ƙungiyar G7 ta masu ƙarfin tattalin arziki a duniya bai ware ƙasar China a matsayin barazana a cikin sanarwar da suka fitar a bayan taro ba, amma alamu sun nuna cewa ƙasar mai ƙarfin tattalin arziki na biyu a duniya za ta fuskanci cikas a taron ƙoli da za a yi a Hiroshima a wannan mako. A yayin da alamu suka bayyana cewa akwai yiwuwar zuwa zagaye na biyu bayan tattara kuri'un zagayen farko da aka yi na zaben shugaban kasa a Turkiyya, shugaba Recep Tayyip Erdogan ya nuna kwarin gwiwansa a yau Litinin cewa zai yi nasara, yayin da babban abokin karawansa Kamal yake cewa shi kuma zai lashe zaben zagaye na biyu. Erdogan, wanda ya kwashe shekaru 20 yana mulki kuma shugaba da ya fi dadewa a kan karagar mulkin kasar, ya taka rawan gani fiye da yadda ake zato a zaben, sai dai ya gaza samun kashi 50 cikin 100 da ake da bukata. Bayan kirga sama da kashi 99.4 cikin 100 na akwatunan zaben, Erdogan yana kan gaba da kashi 40 9.4 cikin ɗari, kana abokin karawansa Kamal yana da kashi 40 a cikin ɗari, a cewar shugaban hukumar zaɓen ƙasar wanda yake bayyana wa manema labarai.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da kuma injiniya mu Mr. Bell, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.